Manunia. Dalamu da yadda murjino maganganun mamakin da wasu ƴan adawa ke yi game da hukuncin kotun kolin Najeriya, barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce babu wani abun mamaki saboda duk abin da aka yi babu wani abu da ya saba wa al'ada.
Mun sha faɗa cewar ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Da ta karɓi wannan shaida, da ba ƙaramin tatabar za za a yi.
Daga zauren majalisar da jigan tare Najeriya kuwa, wasu ƴan majalisar ne suka fara kullo ƙudurorin kwakwa le matsalolin da ke kawo Najeriya gargada.
Muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar, to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye.
Ko maganar dan din da nake magana da nace Najeriya za ta yi nata, ai an sa ma a budget amma ba a yi ba.
Shi kuwa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Professor Attahiru Jega buƙatar inganta hukumar zabe kawai ya jaddada.
Gaskiya a kasashen mu na Afirka akwai waɗanda sun fara ƙoƙarin cire nauyin naɗa shugabannin hukumar zaɓe daga shugaban ƙasa, kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mu yi ƙoƙari mu yi wannan.
Waɗannan baso mun taɓa tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku zaci wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa ga masu haro har gida. Shiri na 141 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da sashin Hausa na muryar Amurka ne ya tanada. Tanadin kuma amma na dokar kotun koli ya sada daga cikin lauyoyi a Najeriya, barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage bayanin cewa ai yadda suka rubuta hukuncin kotun kolin haka nan yazo babu wata gadagada.
Kwana 30 dama kotun ɗaukaka ƙara, wato kotun koli take da shi ta saurari ƙara ta bada hukunci. Saboda haka a nan wurin na ce ba wani gaggawa wajen yin wannan hukunci. Na biyu, hujjojin da suka kawo, wannan ya kawo 51, wannan ya kawo 35, abinda kotun ɗaukaka ƙara take shi ne za ta bi yanda kotun ƙasa na farko da ta yi hukunci ne, ta duba ta gani ta yi kuskure ne ko ba ta yi kuskure ba. Amma abinda nake so a fahimta shi ne kotun koli abinda ke gabanta shi ne hukunci guda biyu. Ɗaya, ta yadda za ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara, abinda ya shafi cancantan Tinubu, abinda ya shafi ilimin shi, shi ne aka kawo a matsayin sabon shaida. Kuma mun sha faɗa cewar mafi asalin abinda za ta yi ta zauna lafiya shi ne ta ce ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Shi ke nan salin alin karatun yankan jaki. Da ta karɓi wannan shaida, da ba ƙaramin tatabar za za a yi. Saboda haka kotu ta salaɓa hannun ko mun san abin da zai faru kenan.
Shi kuwa dan gwagwarmayar kare haƙƙin masu buƙata ta musamman kamar Abdullahi Aqilu Jigunu cewa yake abin mamaki ne cewa an riga an gama ba da dukkanin manyan mukamai a Najeriya amma babu wani mai na ƙasa da aka nada.
Wata bin na ba mamaki yanda duk jabin da aka rubu mukamai na ministoci da wasu manyan mukamai a ƙasar nan amma babu wani tabbatarwa da na ƙasar shi, ma'ana ko gurgu ko kurma ko makaho, wanda akalla ma da farfaso muna da doktoci da kuma lauyoyi da kuma accountant ce wai an rasa babu mukami na minista akalla ko da guda uku. Aka ci kasuwa aka tashi babu mukamin da aka ce jami'a ta bada. To shin an maida na kasa su menene a kasar nan? Ba mu da gudunmuwan da zamu bada ne? In ko muna da gudunmuwan da zamu, kuma an dauke mu mutane ko ko mutumin da masu kafa suka haifa, kuma su muna da ƴaƴa masu kafa ba da kasar su ba, kuma muna da gudunmuwan zamu bada a kasar, to ya kamata a ce akalla an bada ministoci manyan mukamai na ma'aikatu a ce an dauka an bamu, amma babu haka. To muna kira ga gwamnatin nan kasan ta tabbatar cewa nan gaba ba da jiba ba za mu wani abin da zamu nuna jama'a cewa maya da ƙarfi, maya da mutanen, sannan fito mu ga jama'a ga halin da ake na tauye mana kasar shi haƙi.
Sai dai kuma daga babban birnin tarayya Abuja, zaman zaure masajjan tarayya Najeriya ne ya hangi sanata ba Bangida Usaini daga jihar Jigawa ya kullo kudurin dokar dakile shaye-shayen da ya ce yanzu dai ya lakanci taya da gida-gida.
Lokacin da muna campaign, na tsaya na duba na ga irin yanayin yaranmu matasa waɗanda su ne muke tafiya tare da su, kuma su ne muke wannan campaign a lokacin da su. Na kuma sa an yi bincike wanda akwai hotuna na bidiyo da kuma waɗanda muka ɗauka na irin abubuwan da yake faruwa. muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye. Abin takeici shine abin ya wuce ma yaranmu matasa ya kai ga iyaye mata. Duk abin aka ce muka ya gangara har ya shiga gida ya kai macen aure za ta rinka shaye-shayen kwaya don wani biyan bukata to an shiga wani hali wanda wajibi ne majalisa ta kalle shi kuma wajibi ne ƙasa ta san shi domin a nemi hanyoyin maganinsa. To amma sai majalisa ma ta ce ai wannan motion na ƙuduri nawa ya wuce ma duk yanda ma ake ɗaukarsa. Abin da ya kamata a yi shi ne ɓangaren zartarwa ya declaring emergency shirin ko ta kwana akan matsalar shaye-shaye a ƙasar nan.
Shi kuwa Santa Bino Dauda ya roƙi ƙudurin dokar dangar-danga ce ambaliya ya kai gaban majalisar da ya ce akwai buƙatar ɗaura kadada.
Lokacin da aka yi wannan dam na Cameroon akwai fahimta cewa Najeriya ita ma za ta yi nata dam ɗin a ɗakin Hausa. Fufuwar local government Adama amma har yanzu ba yi wannan dam ɗin ba da an yi wannan dam ɗin da wannan ambaliyan ba zai muni irin yadda ke yanzu nan ba. Na biyu akwai kuma batun yashe wannan kogin domin shekaru suna yi duk ruwa ya zo yana kawo yashi yana kawo datti yana kawo abubuwa kawai cike wannan kogin ɗin. So dole sai ana yashe wannan kogin akai akai. Ko maganan dam ɗin da nake magana da nace Najeriya za ta yi nata ai an sa ma budget na a yi wannan dam ɗin amma ba a yi ba. Shi ne abubuwa da ke faruwa wannan ƙasan. In yanzu muna magana za a kawo kudurin kuɗi wanda zai kai trillion 27 in wannan ya zama abin da ya dame mu ya kamata mu yi za a samu kuɗin mana ga kuɗaɗe ana kawowa a je World Bank a karɓi $1,000,000,800,000 ana raba mutane kyauta to in abin da za a yi wannan aikin da shi domin ya taimaki jama'a ai ya kamata za a iya yi.
Game da irin matsalolin da ake gani a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban hukumar zaben Farfesa Attahir Jegane ke cewa sauya tsarin nada shugaban hukumar zabe fa ka iya zama tushen magance matsalar hukumar na har abada.
Farko dai a irin tsari namu a Najeriya inda 'yan siyasa suke kokarin kota halin kaka su kasance su ne a cikin mulki kuma su suka ci zabe takan faru cewa bayan an nada chairman da sauran kwamishinoni na zabe za a iya biyowa ta baya a rika dora musu nauyi na kokarin a sa su su yi abinda bai dace ba kuma koda hakan bata faru ba a Najeriya mutane sun riga sun dauka a zuciyarsu cewa wanda ya nada ka to zai iya sauya ka don haka ba a ba kowa uzuri. To gaskiya a kasashen mu na Afirka akwai waɗanda sun fara kokarin cire nauyin nada shugabannin hukumar zabe daga shugaban kasa kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mu yi kokari mu yi wannan.
Wasu suna ganin tunda ka taba zama shugaban wannan hukumar ana ganin kana bayani ne daga abin da ya faru a baya ko me yasa?
Ta faru a baya. Misali zaben da aka yi na 2007 akwai ba ma maganganu ba har da hujja na cewa an murda abubuwa sosai daga ofishin shugaban kasa shi ya kasance ma zaben a halin yanzu ake cewa shi ne zaben da ya fi kowane rashin inganci a tarihin zabenmu a Najeriya. Don haka mutane da yawa sun dauka ai yadda abun ya faru can baya haka ma zai faru a lokacin mu. Alhamdulillah mun yi mun gama lafiya kuma mutane sun ga din hakan bai faru ba.
Ka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da biki cewa kullun kwanan duniya fa cikin kwanakin da aka kebe musu na mulki ne suke ta faman jiga domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1309 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne suke ta faman zuba rayuwa mai tsananin tsada kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da mama manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban cikin cikakkiyar ka'ida. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.